الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نواة مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أي الله تبارك وتعالى بوليا ليساك دعوة دمو wannan karatu na alqur'ani mai girma. Muna cikin suratul anfal, muna kan aya ta 24. Fadin Allah da yace ya allazina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Yau uku ne ga watan Ramadan ba, hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama 1444. Kafin mu ci gaba, akwai tambayoyi ko tambaya guda ɗaya tunda muka fara magana gaba a sabu tambaya ba. Wani ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya ƙara ma malam wato ilimi mai amfani, Allah kuma ya albarkaci rayuwar malam tare da taka amin. Yace malam a taimaka min da tambaya ta kamar haka: ni ne nake tafiya a wani gari yin noma da kasuwanci, wato nisan garin ya kai kilomita 290 daga Gombe, kuma ina yin wata ɗaya ko ƙasa da haka. To malam, kasaro zan yi ne na tsayin kwanakin ne, yace Allah ya sanya albarka cikin ilminka da rayuwarka. Na gode. Malamai suna da magana kashi biyu ne a kai. Watakila matafiyi shi da kansa ya yi kwanakin da zai yi, watakila kuma matafiyi ya zama tafiya ce take iya yin masa kwanakin da zai yi. To idan kai ka yanke ma kanka kwanakin da za ka yi, yana da bambanci da kuma tafiya ce take yanke masa kwanakin da za ka yi. Kwanakin da za ka yi, misali a ce ka san kwana 30 za ka yi, ko wata biyu ko wata uku. Wannan da dama cikin malamai sun tafi a kan cewa ka fi kasar saboda ka riga ka san za ka yi wata biyu a wannan gurin, ko wata uku, ko fiye da haka. Da wannan ƴan makaranta in sun tafi a semester guda, sallah ya kamata su cika. Mutumin da ya tafi kuma yana tsammanin yau zai gama, gobe zai gama, ya dawo har sai shekara biyu ko shekara uku duk zai gama abin da yake ba, amma kullum yana tsammanin zai gama. Shi kuma kullum ƙasar zai yi. Ina fata dai an fahimci magana. So kenan, yanzu shi matafiyin ya san abin da zai yi, don ya ce yana yin wata biyu. Kaga wannan zai cika sallah ne, saboda ya riga ya san iya kwanakin da zai tun bai tafiyar ba. Amma wanda yanzu ya je ne, yau zai samu bukata ya biya ya dawo, sai wani baya nan ba a sa hannu ba, kuma wani baya nan ba a yi kaza ba har aka yi shekara 10 duk bai samu ba. Malamai sun tafi akan duk wannan shekaru 10 ƙasar zai yi. saboda har yanzu akan kanin tafiya yake kuma koyar da bukatar tafiya zai dawo. So wannan shi ne, don haka za ka cika sallah shi ne abinda wato ya fi. Wannan shi ne abinda da dama cikin malamai suka tafi suke gani abinda ya kamata ke. Za mu dawo kan darasinmu na Al-Qur'ani mai girma. A kan Al-Qur'ani mai girma muna da darasi guda biyu da wanda suka rage. Mun yi abin da ya shafi shi Al-Qur'ani da kuma yadda za a amfana da shi. To a kan wannan mun yi maganganu a kan zukata, wanda zukata mun same su cikin Al-Qur'ani sun karfi su gida wajen nasharar. To a kan wannan ne za mu kawo wasu abubuwa da su kuma za su zamanto sanadiyar gyaruwar zuciya. Sannan sai mu fara a kan haƙƙin Qur'ani a kan mu, sannan kuma sai mu shiga shiryar da Al-Qur'ani ya yi mana. Wannan zai sa ina da kamar wajen gobe watakila sai mu kammala. Sai mu shiga kuma tafsirin ya yi wanda bi da amu mustajibu lillahi wa lil rasul idha da'akum lima yuhyikum. Karanta wannan aya.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه يحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ولوا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
Tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku masu imani ku amsa ma Allah, ku amsa wa kuma manzon Allah. Idza da'akum idan ya kiraye ku lima yuhyikum ga abin da zai rayar da ku bayan ku kuna raye ne ake kiran ku, amma kiran zai ba ku wata rayuwa wanda shi ne za mu tattauna nan gaba. Wa'alamu Allah yake ku sani annallaha lallai shi Allah ya qawlu bainal mar'i wa qalbihi. Allah shi yake sa ijabi tsakanin mutum da zuciyarsa. Idan ya cire ijabin sai mutum ya shirya, in kuma ya sa ijabi sai mutum ya kasa fahimta. Wa'alamu ku sani kuma sa'annan Allah yake ku sani annahu ilayhi tuhsharun. Gare shi ne wato za a taro ku a ranar tashin tsakiya. Ya ce ku ji tsoron fitina wacce ba ta samu waɗanda suka yi zalunci kaɗai a keɓance. Kuma ku sani lallai shi Allah mai tsananin hukuma ne. Waɗannan ayoyi suna da maganganu da yawa a kansu, amma idan mun zo tafsirinsu ma yi magana insha Allah. Jiya mun faɗi zukata guda 20, wanda tana iya yiwuwa a ce wani mutum duk ya tattara waɗannan zukatan shi kaɗai yake da irin waɗannan ko zuciyarsa tana da waɗannan sifofin. Amma kuma zai iya yiwuwa wasu ya zamanto bai sifantu da zuciyarsa ba ta da irin waɗannan, saboda rahama ta Ubangiji ne ya saka a cikin zukata. Akwai zukata da muka karanta wanda ake neman tsari da irin waɗannan zukata. Amma su ma malamai sun ce akwai abubuwan da suke iya gyara su. Kuma waɗannan magunguna suna nan ne daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ni manzo Allah shi kaɗai ne yake iya samar da irin waɗannan magunguna. Sai wahayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa. yasa irin waɗannan zukata idan suna da irin waɗannan cututtuka ba a samun maganin su a cikin asibitoci ana samun maganin su ne a cikin wato Qur'ani da irin koyarwar Allah idan an ce zuciya ta keƙashe ko zuciya ta zama wato mai girman kai ko zuciyar ta zama mai fatan rai ko wani mummunan ƙanƙara Allah kaɗai shi ke iya maganin waɗannan zukata daga cikin maganin waɗannan zukata malamai suka ce akwai ƙira'atul Qur'ani da ke shi Al-Qur'ani yana maganin komai saboda Allah ya kira shi a dunƙule akan cewa shi shifa'un ne waraka ne kuma da mafi sudu da abin da ke cikin kira ba ita kuma zuciya gaba ɗayanta a cikin ƙirji take waɗannan layuka da suka zama sun har guda 20 a cikinta layuka ne wanda wani magani in ka sha shi baya iya tasiri a wannan layuka amma shi Al-Qur'ani yana iya tasiri a cikin waɗannan layuka Qur'ani yana daga cikin abin da zai warkar ya shafar ya warkar da waɗannan al'amar shi yasa Allah ya kira shi da cewa ya yi wannan su kada ja a tungo ma'izatun min rabbikum yake wa shifa'un lima fi sudur ya ku mutane haƙiƙa wa'azi ya zo muku da ba waraka ga abin da ke cikin ƙirarin ku dan haka abin da ke cikin ƙirarin ku su ne zuciya karanta Al-Qur'ani yana maganin wannan dan haka mutane su karanta Al-Qur'ani ta hanyar da tadabburi da lura da ma'anonin Al-Qur'ani da gaskata shi da imani da shi da yin aiki da shi yana sa zukata su zama sun waraka sun zama lafiyayyu abu na biyu malamai suka ce abin da ke sa zuciya ta zama ta yi kyawu ta zama nagartacciya daga ciki shi ne akwai taqlidul aqli wato karanta ci karanta ci yana gyara zuciya tare da wani zai ga kamar to ta yaya abinci zai zama to in an karanta shi zai gyara zuciya saboda wanda ya yi zuciyar shi ya yi jiki kuma shi ya yi abincin kuma shi ne ya san abin da zai kyautata wannan zuciya abu biyu ne a jikin ɗan adam ko dai ya zamanto yana da sha'awa mai ƙarfi har sha'awarsa ta rinjayi ɗa'arsa ga Allah sai ya yi afka wa duniya ɓangaren da yake gina wannan sha'awa ya ba ta ƙarfi ta zamanto mai ƙarfi ta rinjayi ɗan adam shi ne ɓangaren ci da yawa da kuma ɓangaren ƙoshi da sha su suke kambama wannan ɓangaren sai ya girma idan ya girma sai ya haura ya lalata ɗan adam ya kai shi inda ba shi kenan ba to har ma kuma idan zuciya ta saba da haka in ba ta samu ba to sai ya ta rikici da ita shi yasa zaka ga wani in bai samu ya ci ba kuma bai ci mai daɗi ba to sai ya ta rigima da shi akwai waɗanda su kuma suna nan ɓangaren da ya fi rinjaye da ɗa'a ma Allah shi ne ɓangaren da yake da yunwa a jiki shi yasa Imam Shafi'i ya zaɓi yunwa da ƙoshi min ya ce babu bala'i da fitina kamar ɗan adam ya ci ya ƙoshi don haka ko da ka samu kar ka ci ka ƙoshi kuma ai manzo Allah ya yi gaskiya da shi wannan Imam Shafi'i ya yi tambaya yake ganin cewa ma mala'a ibnu adam min mu'a'i sharrin ɗan adam bai taɓa cika wata jaka wacce ta fi kowace sharri ba kamar cikinsa ya cika ta fal to babu jakar da ta kai wannan sharri saboda idan ta rasa imani ciki ya cika gabbai suka ɗauka to wato sha'awar mutum ne take motsawa wato shi ne sha'awa ta saduwa ko kuma sha'awa ta fin ƙarfi ko sha'awa ta zalunci duk a wajen ƙoshi take tasowa amma idan ka zamanto akwai yunwa a jikinka to sha'awar ka tabbata za ta yi ƙaranci sha'awarka taka zalunci wani zaki sauki sha'awarka taka zaman to mai ta'addanci akan mutane zaki sauki to duk wannan abubuwa ko idan suke sauki to la'arka da Allah zaki yawa to wannan shine abin da ake magana cewa kada sha'awa ta zaman to cewa wato dan adam ya cika cikin safal kore shi da gaskiya sa suka ce daga cikin abin da ke kyautata zuciya shine taqlilul amr mutum ya karanta ci da kuma sha wanda wannan ko ba addini ba likitoci sun yarda da cewa hatta lafiyar jikin dan adam idan koshi yayi yawa yakan zama to matsala da haka kenan karanta wannan abincin yana samantowa dalili na kyautatuwar zuciya ta zamanto ta yi kyau abu na uku wanda manzo Allah ya ambata cewa yana gyara zuciya shine qiyamul layl sharaful mu'min qiyamuhu bil layl manzo Allah yake magana cewa daukakar mu'mini da darajarsa ya rinka tsayuwar dare ko da raka'a biyu da kike samu kai to ka rinka yi domin anan ne girman darajarka take da daukakar ka mun shi Allah tabaraka wa ta'ala sannan manzo Allah yake ku ciyar da abinci kuwa ta sallama a tsakaninku ku yi sallah mutane suna bacci ta dukhuluna jannata rabbikum za ku shiga aljannar ubangijinku hadisi imam muslim cewa yayi ku yi sallah da daddare domin sallar dare tana shafe zulmai kuma sallar dare tana kore shaitan daga cikin gida wannan kuma sallar dare tana ba ma jiki lafiya sallar dare ko dan waɗannan fa'idodin ya kamata ka tashi ko da ka abu da biyu da karin kai domin duk mai sallar dare to za ka samu jikinka da lafiya wanda zai tashi da daddare din kai za ka samu jikinka da lafiya duk wanda kuma zai dauki azumin nafila irin azumin litinin da alhamis to za ka same shi da lafiyar jiki saboda jikinsa yana samun tsawon lokaci bai ci abinci ba tare da cewa abincin nan adam ne dangi ba amma koshi da shi yana iya samar da cututtuka iri daban-daban kuma ma irin wannan zamani da mutane suke cin abinci wasu da chemical suke ci ba wai halal din ne tsantsa ba akwai wasu abubuwa da suka zama tona cuta waɗanda ake zuba su a cikin abinci kuma mutane suna ci ba tare da wani la'akari ba mahallin shahid namu shi ne qiyamul layl yana ba da lafiya wa jiki don haka zuciya tana kyautatuwa abu na hudu shi ne yin du'a wato addu'a yawanta addu'a yana gyara zuciyar dan adam domin ita wannan zuciya da take yawan addu'a ba za ka yi addu'a ba sai ta tuna maka ka koma da zuwa ga ubangiji da haka komawarka ga Allah da alaƙarka da ubangiji yana ƙara kyautatuwar zuciya kuma zuciyar tana ƙara alaƙa ne da ubangiji akwai wasu magabata da suke da ganin cewa zuciyar da ta ɗanfaru da Allah ma'ana take da alaƙa da Allah ita ta fi roƙon Allah kuma zuciyar da ta fi roƙon Allah ita ce zuciyar da Allah ya fi so ya fi janta kuma kusa da shi ba wani wanda zai je kusa da Allah sannan ya ɓaci bai yi ba sai dai ka kyautatu saboda ka zuciya ta zamanto tana roƙon Allah tana komawa da zuwa ga Allah akwai wasu zukata rafkananu wanda muka ambata jiya wanda ba su cika roƙon Allah ba su cika kuma komawa ga Allah waɗannan zukata ba za su zamanto suna da kyau na biyar daga cikin abin da zai ƙara kyautatuwar zuciyar ka shi ne majalisatu salihin zama da bayin Allah nagartattu duk wanda yake zama da bayin Allah nagartattu wanda ke zama da bayin Allah nagartattu to yakan zamanto cewa wato zai rinka dosana daga wajensu wajen nagarci wannan kuma abu ne wanda ana fahimtarsa a fili shi yasa sahabbai da suka zauna da annabi suka fi kowa nagarta tabi'ai kuma da suka zauna da sahabbai suka fi kowa nagarta sannan haka lamarin yake ko a irin wannan lokaci mutumin da ke zaunawa da mashaya da wanda yake zama da masallata masu karatun alqur'ani ba za a iya hada nagartar su ba dan haka hali ya furqul hal mana hali yana zartar hali idan kullun abokan zamanka barayi ne to wata rana za a same ka da sata idan kullun abokan zamanka wato mazinata ne wata rana za a same ka da zinar idan kullun abokan zamanka mashaya ne to wata rana kai ma za a samu kana sha Allah sarki mun shiga daji wani wata gona za mu noma sai muka tadda wani wato shi sai yana daukar dukkan mutane irin sa ne muna zaune a gindin bishiya an yi aiki an gani ashe yana shan taba sai ya zaro falin sigarar sa sai ya kunna kawai sai ya mika wani wani kowa ya dauka muka ce ai ba ma sha ya ta mamakin abu muka ce yanzu kai ka dauki duk mutane sha suke ce to ai ba wani abu bane a shi a gurin sa ka ce a mu wannan ai babban al'amari ne dan haramu haramu shi ma banki banki haramu shi ma sai haramu na ja to kai dama yanzu idan ka ga hayaki ya tashi kana kofar gida ka ga hayaki ya tashi ta saman daki yana gida ka san kasar da wuta ne yace eh dace to ai a hankalce yanzu mun ga hayaki yana fitowa ta hancin ka kenan a cikin cikin ka akwai wuta yanzu wanda yana nuna cewa wuta ta kama daga cikin cikin ka sai dai kai hakuri mu Allah ya tsare mu to kaga akwai mutane waɗanda su zama da su shikenan to irin wannan in an zauna da shi an dade shekara da shekaru zai rinjaya idan ba da sa'a saboda hali ya furkun ha dan haka hatta abokan zama ka rinka zama da nagartattun bayin Allah to sai Allah ya gyara zuciyar ka na shida daga ciki shine asumtu amma la ya'nik idan kana son zuciyarka ta rinka yin kyau zaman to sai har zuciya nagartacciya to karin kai shiru akan abin da bai shafe ka ba duka ga mutane suna kutsawa cikin mutuncin mutane su zagi wannan su bata wannan kai da bakin ka kai shiru dan ba abin da ya shafe ka za ka kuta kuma za ka kuta ko wata magana annabi yana cewa man samata naja wanda bi yayi yawan shiru zai tsira shi yasa daga cikin halin annabi an ce yaksuru sumt yana yawanta shiru sai in an yi aiko masa da sako sai ya yi magana idan ba bayani zai ba sai ya shi wani yana daga cikin hali irin na manzo Allah to amma yanzu mu ka san kamar rediyo ne ma ba a tambaye ka ba mutane kamar jira suke su samu abun magana baka san mutum ba amma kana magana a kansa baka taba zama da shi ba kuma kana zama kana da maganganu a kansa baka san halayyar gidansa ba amma kana da magana a gidansa mu a yanzu sake harshe muke yi kamar mutane suna sake harshe yadda suka ga dama nanan ba rayuwa ce ta musulmi ba rayuwar musulmi ya zama to yana da yawan shiru abu na bakwai daga cikin abin da ke gyara zuciya shine al-bu'du an ahlil fisq mutun ya nesa ne ya rinka ne santaka daga mutane fasikai babban kan mutane masu zancen zina masu yin zina masu shan giya masu caca masu luwaɗi masu madigo masu aikata munanan manya-manyan laifuka to ka ne zanci zama da su domin zama da su zai iya jawo maka matsala a cikin rayuwa dan haka dole ya zamanto cewa wato ka nesanta kanka daga majalisin fasikai abu na takwas shine aklul halal halal yana gyara zuciya yana kuma gyara jiki shi ya sa ma Allah ya kira shi da halalan tayyiba wato halal mai daɗin ci saboda wanda zai ci halal ba yi da wani shakku da damuwa amma idan ka kwace kayan wani ko ka zalunci wani to ko ka shige gida ka rufe ɗaki to hankalinka ba zai kwanta ba rashin kwanciyar hankalinka kuma matsala ce a cikin rayuwar jikinka amma halal tana sa ɗan adam ya samu kwanciyar hankali kuma tsayyibar tsarkakekken abu ne wanda ya dace da jikinka abu na tara shine ijtinabul mutakab wato munkar ne santar munkari qur'ani ya siffanta sallah da cewa tana hana alfasha da kuma munkar ko inna salata tan'a 'anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha duk nau'in da ya shafi zina ana kiran sa alfasha nau'in da ya shafi luwadi da madigo ana kiran su alfasha duk maganganun da suke taimaka ma wannan abin ya faru su ma maganganun sunan su alfasha saboda idan suka taimaki alfasha sun zama alfasha idan magana ta taimaki al'amur bil ma'ruf to ita ma ta zama tau ma'ruf saboda ka lesanci wato al-munkar abubuwan ki wanda shari'a ta hana ba ta son a aikata su so sai zamanto zuciyarka za ta kyautatu ta gyaru abu na goma shine ijtinabul awqat bil manafi'i min al-aqwal wal af'al abu na goma da yake gyara zuciya shine karibanci lokuta lokutan da za ka ribanta karibance su da abun da za su maka amfani sawa'un na magana ko na aiki yanzu mun samu cewa muna cikin wani wata watan da tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa ana kiran wannan abun lokaci kuma sai Allah ya yi ma watan alfarma cewa dare da rana duk wanda ya roƙi Allah za a amsa masa ko da dangare ko da rana matuƙar kana azumi da dangare akwai alfarmar watan da rana kuma akwai alfarmar ayyukanka so karibanci wannan lokacin ka rinka maganganu waɗanda za su amfani rayuwarka ka yi addu'a ka yi zikiri ka yi karatun alkur'ani ka yi tasbihi ka yi salati ma annabi ka yi salloli aiki da su waɗancan dukansu a yi maganganu ne ka yi karatun alkur'ani magana ne ka yi istighfari magana ne ka yi salati magana ne ka yi tasbihi magana ne ka yi addu'a magana ce ka tashi ka yi sallah aiki ne waɗannan nau'i ne na aiki don haka ka ribanci wannan lokacin ka ci riba da abubuwan da za su amfane ka tunda Allah ya buɗe ƙofar duk wanda ya yi addu'a za a amsa masa to me ya rage waye yake son kuɗi a nan to Allah yana ba da kuɗi a cikin wannan wata don haka ka roƙe shi ni ba kuɗi zan baka yawa ka roƙi Allah zai ba ka kuɗi akwai mai son gafara Allah zai ba da ita akwai mai son aljanna Allah zai bayar da ita akwai mai son ƴaƴa Allah zai bayar akwai waɗanda suke son wasu abubuwa na daban duka Allah zai bayar ka yi amfani da wannan lokacin domin ribantar lokacin ya amfane ka yana sa zuciyarka ta gyaru ka ɗauke ta ka kai ta wajen Ubangiji ka ce tana sa maka tunani iri daban-daban kana son Allah ya gyara ta daga mummunan tunani abu na goma sha ɗaya da yake gyara zuciya al-iktaru min as-siyam yawaitawa daga azumi yawaita azumin nafila yana sa zuciya ta yi kyawu ta inganta ta zamanto nagartacciya abu na goma sha biyu al-khulwatu bin nafsi wa mahasabatuha ka rinka zama da ranka kai kadai ka rinka zama da ranka kuma ka rinka mata hisabi ka shiga ɗaki ka zauna wannan rai ɗin ka saka ta tunanin cewa wata rana ba ta duniya ka rinka mata tusa mata tunanin cewa fa wata rana kuma ba ta da lafiya ka tusa mata wata rana baka san ma inda take ba ka tusa mata cewa za ta fuskanci Ubangiji kuma Allah zai yi mata hisabi shin abinda kake tuno maka nan kyakkyawa ne shin abinda kake tuna maka nan zai sama maka kyakkyawan ƙarshe shin abinda wannan rai din kake sa maka shin zai sa ka karbi kyakkyawan hisabi a gurin Allah to sai ka kalli abubuwa kuma ka auna su ka kaddara su ka kango ƙarshen su cewa Allah ya ce a ranar tashin alkiyama akwai masu shiga wuta ina ta dosa wannan rai akwai kuma wadanda za su shiga aljanna ina ta dosa wannan zai sa ka kai makanka hijabi kuma ka kebantu daga kai sai ita kuma ka gaya mata gaskiya shi karan kansa wannan abin da muka ambata ba za ka same shi ba sai ka sa ranka ko zuciyarka tana addu'a dan ka samu wannan kyakkyawan rai da za ta rinka tuna maka wadannan al'amura domin ba kowa ne ya azurta da irin wannan ba na 13 العلم بان الله مطلع كسني cewa Allah yana kallon ka ko kana cikin mayafi ko ka rufe kofar daki ko a mota kake ko a cikin gidanka a farfajiya ko a fanonka ko a cikin shagonka a kasuwa misali zakai a'inji sai ka tuna cewa to fa Allah yana kallon zuciya mai a'inji ya alamu khainatal a'yun وما تخفي الصدور الله يسن زوجيا مي هائنج وما يسن ابن زوجيا تقوي اتكارا إذا كنا وانا تبابو شكا زوجيا كذاتا يكياو وما ذاتا كوار دكي وما ذاتا كو دكي دقا مونا نم أيوك باوي دكا تايزا تنين بشي أور كتاموزا شكا نسيران كتا إنجي ذاكا تتكا بيابو كتنكا كو تهيل حلال ko ta hanyar haram ba daidai ba da zuciya ta zaman to haka na 14 daga cikin abin da ke kyautata zuciya ta zaman to nagartacciya akwai birrul walidai kyautata ma iyaye wasu da yawa sun bar arzikinsu a wannan gurin wasu da yawa kuma a wannan gurin sun bar wato kyautatuwar lahirarsu wasu da yawa akan irin wannan hali sun jefa kansu cikin musifa da bala'i da talauci da kuncin rayuwa saboda Allah yana yalwata ma dukkan ɗan da yake kyauta ma iyaye kuma Allah yana saukar da yardarsa akan dukkan ɗan da yake kyautata ma iyayensa sannan dukkan ɗan da yake kyautata ma iyayensa Allah yana gyara masa zuciya ta zamanto mai insani da kyautatawa da kuma tausayin iyaye amma idan zuciya ta kau daga wannan to shikenan abinda za ta fara samu a wajen Allah shine kuncin rayuwa sannan za a gaggauta masa kuncin rayuwar a wannan duniya sannan zai jawo masa talauci a cikin wannan rayuwa sannan zai sa shi ta kanci da bakin ciki da kaskantuwa sannan kuma zai gamu da addu'ar ga annabiyai akan dukkan waɗanda suke saba wa iyayensu da haka da yawa matasa ana samun kurakurai musamman wajen iyaye wallahi wasu hatta rashin jin jarrabawarsu a makaranti ya danganta da saɓan iyaye su wallahi wasu talauci da suke samu a cikin rayuwa yana dangantaka da irin yadda suka saɓa wa iyaye su wallahi wasu nema da suke rasa ba sa samu sun nema sun nema Allah ya kiyaye bayar yana da alaƙa da yadda suka saba wa iyayensu wanda duk yake son ya shiga aljanna kuma yake son Allah ya kyautata masa ya ji daɗin rayuwa to ya kyautata ma iyayensu ko da iyayen kafirai ne ballantana ma ka yi sa'a duk iyayen musulmai amma su kake ciwon mutunci a irin wannan zamanin ne aka samu ƴaƴan da ba su tausayin iyaye daga shirgegen ƙato ya je ya zauna yana tabol tun da safe karfe 7 har 12 rana sannan sai ya shigo ya fakaici idan mahaifiyarsa ya ɗauke mata ɗan waken da aka ajiye mata kuma ya je ya cinye ake ka san ba za ka yi albarka ba ko ba a biya saboda yayin da mahaifiyarka ta buɗe kwanon ba ta ga ɗan waken ba to sai ta ce kanto ka zama ƙaton banza kuma ba zagin ka muke ba ma dai tabbas ƙaton banza ne ko kana ganin bai zama sakan manza ba wanda zai sa ta dan waken uwar sa yake ne dan Allah kana ganin akwai kirki a ba mu kirki ya kamata a ce ka kawo mata ne amma baka kawo ba kuma ka dauke na to shi yasa wannan sai ya kare akan talauci kuma Allah ya buga masa kaskanci irin wanda yake sa ma Yahudawa ba Yahudai da Allah ya buga masa kaskanci ya zaki cikin muhara sai ya sa shi ko yana da sutura baya iya rufe jikin sa sai dai ya tayawo da gajeren wando za ka za ka irin waɗannan matasa a anguwani da saba saba kwabri yana yawo da gajeren wando saboda Allah ya buga masa kaskanci ko jikinsa ba zai iya rufewa ba dan ya ci mutuncin uwarsa. Ka yi haƙuri sai mun fara. Na'am. Abu na 15 da ke kyautata zuciya shine as-sadaqa, wato yin sadaka. Jama'a ku yi sadaka koda da tsagin dubi ne. Kowa ya yi kokari don lahirarka daban ta wancan mai kudin daban. Kabarinka daban nasa daban. Sakamakon abin da ka shuka kake girba. Don haka ina idan kana da yadda za a yi ka ba da bangaren dubi ne tsagi don kai tawassuli da shi zuwa ga Allah, to Allah zai yi maka. Shi kuma Allah al'amarin mai sauƙi ne a gurinsa, domin babu abin da ya dame shi kamar ka shiga cikin rahama, babu abin da yake damun Ubangiji kuma kamar ka shiga azaba. Don haka shi yasa da ya zo yalwata aiki ya ce a yi sadaka ta mai kuɗi irin tasa da zai yi daban. Ta talaka ma sai manzon Allah, Allah ya biya masa, ya ce ka biya musu ko dai da tsagin dubi ne don su bayar, biya gwargwadon samun. Wallazina la yajiduna illa juhdahum, waɗanda ba abin da suka samu sai iya bakin ƙoƙarinsu, to su bayar. Shi yasa zamanin manzo Allah da ya yi magana a kawo sadaka don taimaka wa addini, wani ya kawo alkamarsa tafin hannu ɗaya, sai wani ya ce oh tafin hannu wannan mai za a yi da shi. Wani kuma da ya tashi ya jirgo kayan da yawa ya zo ya ajiye a gaban manzo Allah, sai kuma ya koma gefe yana cewa waɗannan riya suke yi. Ka ga munafiki kenan tsantsa, in ka bada kaɗan ya zarge ka, in mai yawa ya bayar kuma ya ce gashi gashi nan. Shi yasa yanzu za ka ga talaka saboda tsaurin kansa da bijirewarsa, wani mai kuɗi ya cire ya bashi zakka sai ya ce an ƙwata mana rabonmu, ba zai ma ce Allah ya saka ba. Talaka da kake ganin sama nan, ai ba banza Allah ya ɗora muku wasu shugabannin ba. Na rantse da Allah, ba banza ne Allah ya ɗora muku wasu shugabannin ba, saboda ba ku da kirki kukaran kanku. Ba mu faɗi gaskiya ba ko? To, haka dai za ka gani, wai an ƙwata musu rabonsu. Ba zai ce ba Allah ya saka da alheri ba, Allah ya ji kan mahaifa, Allah ya ji albarka, yanzu dai an ƙwata mana ne. Waye ya ƙwata mu? Ya yi addu'a ta gari ma ba zai yi ba, kuma sadaka aka ba shi. Amma a falalar Ubangiji shi ya ce kowa ya iya abin da zai yi. Amin manyan da zuna, manyan da zuna ka fi sadaka. Waɗannan ke. Abu na 16, ziyaratul marid. Ziyarar marar lafiya yana gyara zuciya. Saboda idan ka tsaya akan wani marar lafiya, duk yadda ka kai da ke ƙasa zuciya, to sai zuciyarka ta motsa. Lallai babu shakka wannan abin ya karya da yake, kuma dole kai ma ka ji wata rana kai ne Allah zai jarraba da haka wata kina. Don haka ziyarar marar lafiya yana ƙara imani, kuma yana sa zuciya ta yi kyawu, yana sa zuciya ta kama aiki na gari. Wani ma sai kaga bayan ya kalli marar lafiya da irin halin da marar lafiyan yake ciki da yanayin da ya gan shi, wani in ya koma gida sai ya kasa bacci saboda tunani, to zuciya ta tsare kenan, zuciya ta koma zuwa ga Allah. Daga wannan matakin watakila ya tashi ne ya nafila, daga wannan matakin kila kuma ya yi istighfari, daga wannan matakin kila ya yi nadama ya tuba akan munanan ayyukan da yake aikatawa. Allah ya ba mu gaci. Abu na 17 shi ne al-muhafazatu ala salawati al-khams, kiyaye salloli guda biyar suna gyara zuciyar ɗan adam, domin suna wanke zunubai, suna ɗaga darajar ɗan adam, suna ƙara mishi martaba a gurin Allah, kuma suna kusanta shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sai abu na 18 shi ne at-tafakkur fi makhluqat, mutum ya zauna ya yi ta tunani a kan abubuwan da Allah ya halitta. Ba dole sai sama kadai ba, kalli sauro ka kalli yadda Allah ya yi shi, ɗan ƙanƙani da shi lage-lage haka, amma ka kalle shi mana wai yana da abun da zai iya zuba maka duk girman kan nan sai ya kwantar da kai. Wata halitta ce wanda Allah ya yi ta a duk girman kan nan, wanda ka raba sauro sau miliyan, amma in ya ɗan zuke ka ya kafa maka wannan ɗan tsidin nasa ya fara zuƙar ka,
ya sako maka bala'in gubar da take cikin sa dan siriri da shi gobe sai an kai ka a cikin bara kuma wannan haka za ka bu har bakin karbiya take kana
abar
sama ga sauro kenan tafakkur fil makhluqat ku yi tunani cikin halittar Allah yana sa ka sare in dai wannan sauro yanzu zai zame maka bala'i hana ka bacci ya mayar da kai wani abu da ba to kuma ya kamata ka saurara ba ubangiji ya kamata zuciyarka ta tsare ka koma zuwa ga Allah shi yasa Allah ya dauki sauro ya bada misali shi inna Allah la yasahi an yadri ba kala ma ba huda ka amma hauka Allah ya bada misali ga sauro sauran halittu na ubangiji ka kalli sama ka kalle ta ka ga yadda take ga yadda Allah ya gina ta kalli tsirrai halittu ne na Allah ka kalli kwari a bayan kasa yayi Allah ya kaji waɗannan abubuwa za su sa zuciyarka ta rungumi Allah ta koma zuwa ga Allah kuma ta samu damar kyautatuwa wajen gyara ayyukanka tsakaninka da Allah wannan yana sa zukata su yi kyawu abu na 19 shine ziyaratul qubur ziyartar makabarta ka je cikin kabari makabarta ka hanga kudu da arewa gabas da yamma kaga kawai tudun kasa ne ga sunan rizal an jera su waɗanda suke ciki mutane ne da waɗanda suke wanka su saka sutura su hau motoci su ne yanzu abu to kai ma kenan nan gaba abinda zai faru da kai kenan mutane ne waɗanda suke kwanci a gurin sun yi gadaje iri daban-daban suna kwanciya a kansu sun ji daɗin rayuwa amma su ne yanzu a wannan gurin rairar a kwance ko kaga sunan wani a rubuci in ka kira shi ba zai amsa ba duk abin da za ka yi a gurin ba communication tsakaninka da shi kuma mutum ne ɗan uwanka wataƙila mahaifinka ne wataƙila wanka ne wataƙila a'a matarka ce wataƙila ɗanka ne wataƙila mahaifinka ne shi ne a wannan gurin ka san sunansa ka san komai na amma in ka kira ba zai amsa yana sa zuciya ta gyaru don haka a rinka ziyartar makabarta da ziyartar marasa lafiya yana ƙara imani da kyautatuwar zuciya abu na 20 da zai sa ka zamanto zuciyarka ta yi kyawu shi ne annabu kallo da tunani fi awaqibiz zalama wato zalama wat tugat wal mufsidun karin kayin nazari kana hangowa yaya ƙarshen azzaluban ya kasance ko mai kudi ya cika zalunci ko malami ya zama azzalimi ko mai mulki ya zama azzalimi ka ɗauko shi ka ga ƙarshen al'amari Fir'auna yayi mulki yaya zama Karuna yayi kudi ko yaya zama ƙarshen sa saboda ya zalunci cikin malamai akwai wanda ake kira Bal'am dan Bakura yayi karatu amma me ƙarshen sa ya zama mai mulki yayi mulki yaya ƙarshen sa ya zama dauko azzalumai daga malamai ka dauko azzalumai daga masu mulki ka dauko azzalumai daga masu kudi ka dauko azzalumai daga talakawa ka saka su a gaban rayuwarka kai kallo ka ga yaya ƙarshen sa ya zama zai sa zuciyarka ta kyawu saboda duk waɗannan Allah ya ɗauki sa'an kowa ya masa wa'azi da shi talakan da ya yi zalunci an yi masa wa'azi da talaka ɗan uwansa malamin da ya yi azzalumanci an ɗauki malami wanda ya gabata an yi masa wa'azi da shi mai kuɗi da ya yi zalunci an ɗauko wani mai kuɗi da ya yi zalunci an nuna masa wa'azi da irinsa mai mulki gwamna ko shugaban ƙasa an ɗauko wani wanda ya yi zalunci an yi masa wa'azi da shi don ya wa'azantu Allah ya ɗauki jinsin mutane ya musu wa'azi daban-daban wa kazalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksubun haka muke tukuntar da adh-dhalimi akan wani adh-dhalimi saboda abin da suka aikata dan haka Allah ya yi wa'azi da waɗannan ka kula ka gani haka nan adh-dhugat waɗanda suka ƙetare iyaka suka yi ta'addanci suka zubar da jinin mutane Fir'auna ya kashe rayuka iri daban-daban يا زمان جو مي دغاوا الذين تقوا في البلاد wanda suka yi dawa dagawa a cikin gari sun yi zalunci iri daban-daban Allah ya dauko su ya saka su a zukatan mutane sun zama to masu mulki dan haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi musu wa'azi da irin wannan dan haka kowa Allah ya masa mai ya masa wa'azi da irin wannan nau'in na zalunci na dagawa da suka yi sannan akwai mufsidun mabarnata wadanda wato ba su da wani abu sai cewa Allah tabaraka wa ta'ala su saba masa su yi munanan ayyuka su yi fasadi a bayan ƙasa alladhina yufsiduna fil ard wa la yuslihun mabarnata ne a bayan ƙasa ba sa gyara to ka dauko irin su idan kai mabarnaci ne ka kalla Allah ya yi wa'azi da wani mabarnaci a kanka ta waɗannan hanyoyi malamai suka ce idan dan adam zai kalli waɗannan to babu shakka zai zamanto zuciyarsa za ta iya wato gyaruwa waɗannan su ne abubuwa guda 20 kamar yadda muka kawo zukata guda 20 masu kashi iri daban-daban waɗannan su ne suke gyara zuciya suke sa zuciya ta zamanto nagartacciya muna da lokaci to saura minti 10 kuma akwai hukukul qur'ani alaina wanda Allah ya kamata a ce mun fara shi a gobe domin ya zamanto cewa wato mu fara shi akai ba tare da mun rarraba su ba alqur'ani yana da haƙƙi akan mu wanda kuma wajibi ne kowa ya iya bakin kokarinsa ya ga cewa ya soke waɗannan haƙƙoƙi na alqur'ani domin idan baka sauke ba baka soke su ba shi dama rikici ana rikici ne da wanda aka dade da haƙƙi ana rikici ne in kaga an kai ƙara to an kai ƙara ne dan wani ya danne haƙƙin wani yana da buƙatar a cire masa haƙƙinsa dan haka mu zamanto cewa masu kokari cikin wannan abinda za mu cikace da shi na wannan yan mintoci shi ne jan hankali shedan yana shigan mana ta wasu gurare da mutane ba sa gane a yi lura sosai da ka rinka shiga cikin jama'a waɗannan abubuwan suna faruwa da kai gara ka zauna kai kaɗai ya fi maka alheri jama'a mita da giba da annabi mance sun zama kamar yayi kuma waɗannan suna ɗaya daga cikin abin da suke ɓata mana azumi suna ɗaya daga cikin abin da in ba su ɓata azumi ba to suna rage darajar ladan azumi kana zaune sai wani ya yi sallama ka fito kuma mitar wani ya kawo ma kuna zaune a ofis sai wani ya ɗauko wata magana shi kenan sai a shiga haƙƙin mutane kana tafiya a cikin kasuwa ko wani abu sai wani ya ɗauko wata magana sai ya kawo kuma ba ma iya faɗakar da kanmu ga shi manzon Allah ya ce wanda duk ya tunkuɗe mutuncin wani to ni kuma zan tunkuɗe masa azabar lahira ma'ana wanda duk aka zo za a ɓata shi sai ka ce ba ka so to ka tsare mutuncinka don ba ka son jin mutuncin wani to ranar alƙiyama ni kuma Allah zan tunkuɗe maka azaba kamar yadda ka kare mutuncin wancan to ni kuma zan kare maka mutunci ka shiga aljanna ba tare da ka shiga azaba so a yi ƙoƙari a ga cewa lallai-lallai ne ire-iren waɗannan abubuwa muna hana junanmu idan wani ya zo da shi sai ka tunatar da shi cewa ka yi haƙuri wannan ba shi ne zancen da ya kamata a yi ba an gane amma shi faɗan kirki ka faɗi kirkin wani mutum to wannan daidai ne wajen malaman sun tafi a kansa a haka saboda wannan shi ya ba da damar ake ta zancen kirkin sahabbai da irin abubuwan kirki da suka kuma har kiran sunansu ana yi a ce a Abubakar ya yi kaza ko Sayyidina Usman ya yi kaza ko Umar ya yi kaza ko wani daga cikin sahabbai an gane akwai wani mutum shi kuma da aka ce in an yi zancen su saboda ya yi zalunci to ba a rubuta wa mutane laifi mutumin da ya yi fice wajen zalunci ya shahara a ƙasa ko a gari kowa ya san shi a zalimi ne wannan idan ka yi zancen sa da irin zaluncin da ya yi malamai sun ce ba kai gibar sa ba ba kai annabi mancin sa ba saboda abin da ya cancanta yasa ake ke za ake zantan Fir'auna ba wanda zai ce yanzu an ci naman Fir'aun babu ne fadin wannan shi yasa kuma ake zantan Iblis shi ma ba wanda zai ce an yi giba in ka ce shedan shedan ne to ba kai laifi ba shedan shedani ne ko ga yi giba a ba kai ba saboda hakan yake kamar yadda idan ka ambaci mutanen kirki da kirkin su ba za a ce kai giba su ba ko kai annabimancin su amma mutumin da bai fito ya zama irin wannan ba to in ka aibanta shi da mummunan abu za a iya cewa kai giba shi ko ka shiga wani abu ba mu kiyaye wannan mu mai kokari mu gyara al'amura domin mu samu daraja Allah ya bamu wannan daraja cikin wannan wata din da yake badawa da wannan muke ganin za mu aje sai haduwa ta gaba insha Allah wato za mu dora insha Allah akan hukukul qur'ani alaina da kuma hidayatul qur'ani duk ya kamata gobe mu kare su in Allah ya wannan shine abin da ya kamata sannan mu shiga abin da za mu shiga muna fata Allah ya mana albarka ya muku albarka Allah ya tsare mu ya tsare ku Allah ya daura da mu lafiya ba mu zaman lafiya Allah ya albarkace mu ya albarkace iyalanmu Allah ya jihar mu kai masa albarka warware masa dukkan matsaloli ubangiji kasar mu ka ba ta zaman lafiya warware masa dukkan matsaloli muna ji kamar an ce za a fara sake kudi ba mutane za su fita daga halin da ake ko da zuwa ba a cikin banki ya zai mu za a iya karban 300 zuwa 500 ba tare da wata matsala ba amma masu manya-manya ina ganin su za su iya karban miliyan 500 ba wai kaga waɗannan ai manya ne an gane kasa da 300 da ko zuwa 500 kaga wannan duka kowa zai iya zuwa ya karba wanda yake da kuɗi amma kuɗin tsoho ne kaga an tafi dai an tafi an sake dawowa baya shi ne dama rashin shawara kuma ban sani ba ƴan boko da masu mulki wani lokacin suna watsi da malaman addini kuma malaman addini suna da ƙwaƙwalwa da hangen nesa a rinka shawartar su akan wani abu ka daina tunanin bokon ka shi kadai zai haifar maka da alheri kuma ko za ka ce mun fito da kanmu sai mun fara dan wani zai ce ai ka ji kun zuga kan sai ke to mun zuga din sai ne idan mun zuga kan nan saboda haka a daina watsi da malaman addini kawai komai za a yi shikenan sai dai mutum ya je sai ta tsuke masa kuma ya rinka turawa masallaci ya ce a tsaya shi da addu'a ko a tura coci coci saboda haka kaga an shiga amma an tafi kuma yanzu an sake dawowa baya yanzu tsohon kudin za a sake bawa mutum to amma dai tunda zai zama sanadiyar fitan mutane daga wahala muna godiya da yadda Allah ya canza abun kuma wannan ma yana daga cikin addu'o'in da aka musu Allah ya kama eh addu'ar sai ta kama in aka sake dawo saboda ai da an je an kona to ina aka samu ƙarya kenan aka yi koya na to amma dai muna fata idan za a irin wannan abun a rinka shawarta kai duk ma abin da ya shafi al'umma ya kamata gwamnatoci su rinka shawartar malamai don ko ba komai shi wannan addini ne wal haya addini ne haɗe yake da rayuwa don haka yana gyara rayuwar mutane Allah ya taimake mu
assalamu alaikum kamar yadda aka saba an fara samun bayan Allah suna ba da fitakar Qur'ani domin neman addu'a ta biyan buƙatar su a cikin kuɗi a kowane je ya ba da guda biyu
Allah ya saka da alheri
kawai wani ya kawo guda hudu
Allah ya saka da alheri Allah ya biya buƙata
wanda ba su suka ne suka fi yawa ke neman addu'a
Allah ubangiji ya biya musu ba su suka su duk waɗanda ake bin su bashi Allah ya biya musu na
ana kuma yace a kwanci da yake addu'a Allah shi
na
yana a kwanci mai yake addu'a Allah shi goma da shi hannunsa
okay an fara rubuta ta ne a kwanci mutum ko in an fara rubuta ta to kaga tana kusa ke in kuma neman ta ake to Allah ya kawo ta eh Allah ya ba da sa
wani kamfani ne ka fara wa ke kira ko ki sha ba nan to addu'a kuma Allah ya sa
kamfani
eh kamfani mun daukar mahaifa
okay to Allah ubangiji ya buda musu Allah ya ba su nasara Allah kuma ya kiyaye su dukkan wata fitina abinda ya tare hanya ubangiji ya kawar da shi ya bude hanya Allah ubangiji ya yasa
ayawa